الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا مسلمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم الله تبارك وتعالى بديا في كدار دموك وانا الدرسي عند مجدك وانا لتابنا نداءات الرحمن لأهل الإيمان نا أبو بكر الجزائري. يوم ذا متعشني أكل كرا نقوم الشاتقس cikin suratu Ali Imran wanda kuma shine na karshe a cikin wannan sura din. Fadin Allah subhanahu wa ta'ala bi jiyai alladhina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wa taqullaha la'allakum tuflihun. Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya yi kira ne a cikin wannan kira din da ya yi. Yana kira fil amri bil sabr, wato yana umurni da mutane su yi haƙuri, wal musabara kuma sa'annan su yi juriya, wal ribat sa'annan kuma su ɗaure kansu cikin bin Allah, wal taqwa da kuma tsoronsa shi Allah ɗin, raja'ul falah domin ƙaunar samun rabuwa, rabo da gidan aljanna. Abu hudu ne a cikin ayar Allah yake son mutane masu imani su ci farko da shi. Sifa ta farko asabu, haƙuri. Suwa ne masu magana kai. Sifa ta biyu shi ne almusabara, wato juriya. Sifa ta uku shi ne ka ɗaure kanka cikin juriya. Sifa ta huɗu ita ce attaqwa, jin tsoron Allah. Waɗannan abubuwa guda huɗu a cikin ayar Allah ya ambata bayan samuwarsu ga mutum mumini. To a wannan gurin ne yake raja'ul falah, wato yake da tsammanin samun rabuwa, wato shi ne rabo da gidan aljanna. Don haka Allah subhanahu wa ta'ala ya kira yi masu imani, ya ayyuhal ladhina amanu, ya ku masu imani, isbiru ku yi haƙuri, wasabiru kuma ku daure, wa rabitu ku daure kanku cikin bin Allah, kar kowa ya shiga, wa taqullaha ku ji tsoron Allah, za ku samu rabauta da aljanna. Malai ce uzkur ayyuhal qari'ul karim, ka ambata musu ya kai mai karatu mai daraja, annallaha ta'ala cewa lallai shi Allah maɗaukaki, yunadi almu'minin yana kiran masu imani ne, li'annahum ahya'un domin su masu imani rayayyu ne ba matattu ba, suna rayuwa ne bi imani ne, wato da imanin su billahi da Allah, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam, suna rayuwa ne da imanin su da Allah ubangijinsu, wannan suna rayuwa ne da imaninsu da Muhammad sallallahu alaihi wa sallama a matsayin manzon Allah, suna rayuwa ne da imaninsu wa bil islami dinan, sun yadda cewa musulunci shi ne addininsu. walhajju idza nudiya shi rayayye idan an kira shi sami'a zai ji kira duk wanda yake da rai in an kira shi zai ji kira da wannan kuma yake nuna maka cewa mutum kafiri wato kamar matacce ne saboda ko da an kira shi zuwa ga imani ba zai amsa ba ya sama ne ce saboda su muminin rayayyu ne da imaninsu da Allah a matsayinsa na ubangijinsu rayayyu ne da imaninsu ga Muhammad a matsayinsa na manzo sallallahu alaihi wasallam rayayyu ne da musulunci a matsayinsu na masu bin addinin musulunci shi ko duk mai rai in an kira shi zai iya amsawa kuma zai ji wa'iza umira asa'a idan an bashi umurni kuma zai yi da'a wa'iza nuhiya idan an hane shi intaha zai hanu wa'iza an'ama alaihi shakara idan Allah ya masa wata ni'ima zai gode ma Allah wa idza uziya fillahi idan an cutar da shi a cikin hanyar Allah akan addinin Allah saba zai yi haƙuri wal kafir shi kuma kafiri la nasiba lahu min hadhihi mazahir kafiri ba shi da rabo cikin waɗannan abubuwa da muka ambata ba shi da rabo a cikin waɗannan abubuwa da aka ambata saboda kafircinsa da Allah kuma kafircinsa da manzon Allah kuma kafircinsa da addini wannan magana tana da girma ƙwarai da gaske da malam ya kawo ta a matsayin cewa mumini in an kira shi zai amsa da yawa muminan ba sa amsawa kuma suna cewa suna da imani shine babbar matsalar da yawa kuma idan an musu ni'ima ba sa gode ma Allah da yawa idan an hane su ba sa hannuwa da yawa idan wani abu ya zo musu a cikin rayuwa ba sa iya haƙuri idan Allah ya musu kyautar wani abu ko wata ni'ima ba su gode ma Allah a kan ni'imar sabon Allah suke yanzu da yawa waɗanda a cikin kunnan sun san Allah ya hana abubuwa amma suna yi kuma da gangan to ina maganar ya yi wanda zai na amur cewa in an kira mumini zai amsa Allah ya hana cuta amma wasu suna cutar junansu ko wani miji ya cuci matarsa ko matarsa ta cuce shi ko uba ya cuci ƴaƴansa ko kuma ƴaƴansa su cuce shi ko uwa ta cuci ƴaƴanta ta cuci mijinta ko kuma ƴaƴa da mijin su cuce ta kusan haka ake rayuwa kuma idan an hana mutane cutar ba za su hannu ba za su ci gaba da yi yanzu ba karka ga yadda aka taru nan wai aka cika guri wallahi wasu da a cikin nan za su samu dama wallahi za su yi sata da gaske nake gaya muku wallahi za a samu barayi ina maganar imani ina maganar in an hana ka baka hannu shi yasa ba za a gushe ba ana cikin wahala kuma haka za a mutu cikin wahala kuma za a tashi cikin wahala saboda Allah ya yi hanin ba a hannu duk abubuwa da ka ga ɗan adam in yana son su zai yi ta ƙoƙarin sai ya yi yadda za a yi ya saba ma Allah yanzu auren nan ma ka ɗauke shi yadda ake zama a gidajen ba haka Allah yake a zauna ba wallahi ba haka Allah yake a zauna ba galibi da yawa cikin mata burinsu abu a yi shargalle a yi fataka a yi abin da duk za a yi wanda Allah ya hana shi ma mijin galibi abin da yake yi hakan yake saboda haka Allah in ya yi kiraye shi ya ce ga abin da za a yi sai ya zama ba zai ji ba in Allah ya hana shi ya ce baya so ba zai hannu ba in an ba shi ni'imar sabon Allah ya yi yanzu misali ka ɗauki mace tana kan miji ta yi shekara 20 ko da 5 tana yawo gararan ba ko ɗan takara ba ballantana a jefa masa ƙuri'a ya ce zaɓen babu shi Allah da ikonsa da rahamarsa ya kawo wani shi ma a can ya daɗe yana fafutuka saboda al'adar da ta cika auren ya rasa yadda zai yi da ita amma waɗannan mutane da suka ja shekaru suna shan wahala suna neman auren to yanzu ga shi Allah ya kawo auren tun daga fara harkar auren har zuwa ƙarshensa sabon Allah ake a cikinsa mai godiyar da aka yi mahalla babu ko kuma dama kun yi alƙawarin kun ce ko sau ɗaya ne sai kun shiga jahannama ko sau ɗaya ne sai kun shiga saboda wata dama abinda take da tunani shi ne a yi ƙyar ita kaɗai ne kuma sau ɗaya za a yi don haka duk wasu sabo da bidiyo inda za a yi na saba ma Allah a yi kawai sau ɗaya ne za a shiga jahannama to tun da haka kika zaɓa sai mu ce Allah ya kiyaye hanya kuma in an shiga don ba dama mu ce a dawo lafiya tun da ba dawowa za a yi ba za a dawo ba wannan ita ce godiyar da ake ma Allah a kan wata ni'ima amma Allah ya malar annan cewa ya ce shi mumini idan an'ama alaihi shakar idan Allah ya masa ni'ima godiya shin auren nan kam ni'ima ce da har mace take neman su yan aurenta ni'ima ce ko azaba ce in ni'ima ce mai yasa ba za a gudanar da bikin nan akan bin Allah ba mai yasa ba za a gode ma Allah ba shi yasa yanzu idan ka kasa mata kashi 10 to wallahi kashi 9 ba sa jin daɗin gidan auren kashi 9 a cikin su ba sa jin daɗin gidan auren idan ka kasa mazan su ma kashi 10 to kashi 9 ba sa jin daɗin auren saboda kowa bai gode wa ni'imar da Allah ya masa ba lokacin da aka zo aure abubuwan da aka ga dama aka a yi sabo a yi kiɗa wasu ma har da zinace-zinace duk ana yi a kan bikin auren a gayyato maroƙa a yi abin da duk za a yi a kashe kuɗi masu yawa ba alheri ba kula da sai zunubi mata su taru su ta gwagwale idanu suna cin abinci suna zubarwa suna ta kashi a banɗaki ba abin da ake in ba wannan ba kowa ta cika cikin ta fal in an jima banɗaki za ta shiga a zo a yi ta layi ana jiran banɗaki ba Allah ba a gode ma Allah ba za a gode ma Allah a kan ni'imar da ya bayar ba domin ta ɗore ba za a yi ba wannan kuɗin da duk aka kashe ba su wata ɗaya za ka ga kowa ya juya ma ɗan uwansa baya babu ƙaunar da ake ta ƙarya ɗin nan yana ƙarya an saka hoto an yi wane ne an rubuta wani wane ne a kan waya ana nan ana ta maganganun da ba su kenan ba ba su wata ɗaya zunubi sai ya raba su Allah ba zai bar su daidaita ba zunubin zai hana saboda ka sai ka samu su cikin dare ba mai nutsuwa kowa ya juya ma ɗan uwansa baya ana fushi haka gari zai waye a cikin fushi da sassafe sai ta buga ta tafi gidansu yaya dai wallahi kwana muka yi ba ma magana ya za ku yi magana zunubi yana nan ba za ku yi magana ba daga nan kuma sai babanki ya ce kin ga ki tattara ki bar gidan nan don mu ma haƙuri muke ya can ki ƙare ki yi kika sani kira za ka yi ta jin wasu na cewa ai iyayensu ma sun cire hannu a kan al'amarinsu babu wani haka magana take duk wannan illar zunubi ce wanda aka so Allah ya hana ba a hanu ba Allah ya bada umurni ba a bi ba Allah ya ce kada a yi ya bada ni'ima ba a gode masa ba an saba masa dole ku cutu wallahi dole a cutu kuma haka za a yi sai yan kaɗan ne suke ganewa in ka tara goma to in kai sa'a ka samu ɗaya ka gane abin da kake nufi sauran duka shedan ya musu fitsari a ka ba za su gane ba shedan ya fitsarance su to da haka ake ta tafiya ana ta shan wahala ko dai ku dawo ku bi Allah ko kuma wallahi kun rasa nutsuwa kenan kwata-kwata a cikin rayuwa har abu ba za a taɓa samun nutsuwar da ake da buƙatar ku sai bin Allah cikin bin Allah ne ake samun komai shi yasa Allah da ya tashi kira sai ya kira akan abubuwa guda hudu da haƙuri da juriya da ɗaurin zuciya akan bin Allah da tsoron Allah waɗannan su ne abubuwa guda hudu wanda ayar take son ta yi magana a kan waɗkur ma na dahum li ajlihi ka ambata musu abinda aka kiraye su don shi fi hadha nida a cikin wannan kiran menene Allah ya ce a kira masu imanin don shi wa huwa sabr shi ne haƙuri wal musabara da kuma juriya wal riba da ɗauruwa a cikin umarnin Allah ba za a fita ba wattakuwa da tsoron Allah sai ma ne ce ilaika bi bayaniha zan maka bayanin waɗannan abubuwa kowane ɗaya dalla-dalla domin ka gane in an ce haƙuri me ake nufi da shi mali ce a sabar shi haƙuri wa huwa habsun nafs shi ne fa ka tsare rai ka saka ta gidan kurkuku ka kulle ta ka hana ta kan alama ta karahu abinda ran ba ta so ran ɗan adam ba ta son bin Allah sai an saka ta an kulle ta a gidan bin Allah sannan take tsayawa ta bi Allah amma duk ɗan adam da ka gan shi yana da son zuciya na wasu abubuwansa da yake so kenan sai ka yi haƙuri za ka bi Allah sai ka tsare ranka a cikin inda Allah ya ce ka tsare ta a nan za ka bi Allah idan ka sake ta ba ka son jin alƙur'ani ka fi son jin kiɗa ba ka son yin sallah ka fi son yin bacci ba ka son karatun alƙur'ani ka fi son waƙe-waƙe na kaɗe-kaɗe ba ka son halal ka fi son haram ire-iren waɗannan abubuwa su ne to sai ka ciro ranka daga waɗancan soye-soyen da kake so ka zo ka saka ta a gidan bin Allah kuma sai ka kulle ta kana ganinta kamar akuya idan ba haka ba za ka bi Allah ba domin kana tafiya wani abin sako zai gifta in ka sake ranka za ka shiga ciki don haka ubangiji ya kirayi mutane a nan ya ce su tsare rayukansu cikin bin Allah wannan haƙurin shi karan kansa yana faruwa ne a kan gurare guda uku gurare na farko ko guri na farko shi ne asabur alaƙa'a wato sai ka yi haƙuri a kan yi ma Allah ɗa'a da kuma yi wa manzan Allah ɗa'a sannan ka yi haƙuri a kan wa ulil amri minal mu'minin masu ba ka umarnin ka bi Allah su ma sai ka yi haƙuri da su ka yi haƙuri da Allah da ya ce a yi ka yi haƙuri da manzon Allah da ya isar a yi ka yi haƙuri da wani wanda ya zo ya jaddada umarnin manzon Allah ya ce a yi shi ma sai ka yi haƙuri da shi wannan haƙuri na ɗaya kenan don haka hatta ɗa'a ma Allah sai ka yi masa haƙuri in ba haka ba za ka shiga cikin sabo ne kawai hakuri na biyu asabaru an tarki ma harrama ba, kai hakuri akan barin abin da Allah ya haramta ma wa rasulihi da kuma abin da manzon Allah ya hana, min al aqwali wal af'al, na daga maganganu, ka daina yin maganganu na shar, ka daina maganganu na bada, ka daina maganganu na gulma, ka daina maganganu na annabimanci, ka daina duk waɗannan abubuwa. Wal af'al, ka daina aikata zinace-zinace da shaye-shaye da munanan al'amura da su cin riba da sauransu. Wasifat, kuma ka daina siffantuwa da wasu sifofi na muni. Watakila dan dai kawai inda a je wajen karatu, watakila a saka hijabi, inda a shiga kasuwa a ce bari mu dane. A je a dane a fito a kan sifar shakiyai tababbu, haka ake. A yi ta ɗaukan hoto ana sakawa a duniya, ana nuna ma samari gwagware waɗanda ba su da mata, ga jarabar siyasa da bin su, ki buga hoton ki dame ki tantare, ki fitar da hoton ki ɗora a Facebook, ki ce wa samari su ba ki makin. Yaya ka gani? Mai na rasa? Kin rasa kunya? In ba ki kani ba, in ba a baki amsa, bari mu fara ba ku amsa daga nan. Mai na rasa? Kin rasa kunya? Mai na rasa? Kin rasa mutunci? Mai na rasa? Ke ballaga zaki, ba ki da addini, kin rasa addini? Mai na rasa? Kin rasa tarbiya? Domin iyayenki ba haka suka rayu ba, iyayenki ba haka suka rayu ba, uwarki ba ta yi wannan ba, kuma ubanki ba haka yi ba, don haka kin rasa duk mutuntaka. Ba ki da muru'a, ba ki da kunya, ba ki da addini, ba ki da mutunci, kuma ba ki da kunya. Wannan shi ne kawai. Kuma duk wannan fitsarar da kake kallo ana yi, duk 'ya'yan musulmai ne, duka duk inda ka samu wannan fitsarar to ta 'ya'yan musulmai ne. Shaidar ku a duniya shi ne ku ne ba ku bin addinin ku. Ba kwa bin addinin ku, wannan ita ce shaidar ku a duniya. Kun zubar da koyarwar addini, kun ɗauki ƙarya, kun ɗauki tsari na Yahudu, haka kuke tafiya. Duk waɗannan sifofi sai kin yi watsi da su. Asabar ala tarki ma harrama Allah wa rasuluhu, yin haƙuri akan barin abin da Allah ya haramta, na daga magana, na daga aiki, na daga sifofi. Wasalin haƙuri na uku shi ne asabar ala bala, in Allah ya kawo talauci ko ya kawo wata musifa ko rashin lafiya ko wani abu wanda ba ka so, sai kai haƙuri da shi, haka Allah ya kawo. Shi ma wannan idan ka zo ko rashin lafiya ne ko wani abu, kamar yadda masu abin nan jiya suka ambata cewa ɗanki ma shaye-shaye yake, amma ba ki yadda Allah ne ya ɗora ba, wai kishiyarki ne ta yi magani, kishiyarki ne yanzu ta yi asiri, ɗanki ya zama haka. Kinga anan ba baki da imani ne tukun na kwata-kwata, domin ayi annabi ya ce an tu'mina bil qadari khairihi wa sharri, ka yadda ka yi imani, ki yadda ki yi imani da abinda Allah ya kaddara alheri ko sharri, cewa daga Allah ne, wannan ma ba ki yadda ba, kun kare a wajen bokaye, duk abinda kuka mallaka a can yake tafiya, ba ku yin sadaka, ba ku taimakon gajiyayyu, ba kya taimakon mai gidanki, sai dai kisata. Saboda haka duk a je a kare a wajen boka, kuma duk abin da ake nema sai ka rasa a kan menene ne ake wannan abu. Wannan fitinar da duk ake da fada da doke-doke da gulma da annabimanci da zuwa wajen boka, wai a kan menene? akan kawai shikenan ki mallaki miji ya ta saduwa da ke shikenan kada ya sadu da wata ko mene sai ka rasa mene ma abin da ake tabbata lokaci akan ba akan mai ake kishin ka rasa akan mene ba a kishi saboda a ai idan ya je can sallah yake yi ni kuma in yazo ba a yin sallah din ba kya wannan ba wannan kawai shirme ne kawai shedan ya zayyana shikenan kuna ta yawo kishi kuma nan mata ya yawo da rinku shedan ya gama da ku shikenan ba matar da za ta bunka ba shikenan a je wajen wancan bokan yayi a je wajen wancan wane ne a je wajen wancan waye kaga fitina iri iri wata ma ba wani tukunna wani ne gidan ba bokan ma tukunna in ya ce su ya yi amfani da ita za ta yadda a yi amfanin saboda ta zo ta ci nasara ba za ki ci nasara ba wallahi ko kin ci nasarar an yi shuru an kyale ki to Allah fa bai bari ba ko ina ba kai hakuri akan barin abinda Allah ya haramta wannan shi ne hakuri na biyu hakuri na uku shi ne as-sabr ala al-bala kai hakuri akan musiba da bala'i da suka same ka wannan shi ne alladhi yubtala bihi Allah wanda Allah ya jarrabce shi da wani abu to yayi hakuri takfiran lidhunubi domin ya zama to cewa wannan ya samu kafarar zunubansa au ko kuma ya zama to rifa'an li darajatihi ya zama to an daga mishi daraja wa sabru ala al-bala hakuri akan musiba ko bala'i ma'ana shi ne arrida ne ka yarda da abu wa taslimu lillah ka sallama ma Allah al'amari fi ma ibtalahu bihi cikin abin da Allah din ya jarabce ka da shi wa ayatu zalika wato alamar da za a iya gane cewa in bala'i ya same ka ka bar ma Allah shi ne adamul jaza kada a samu gazawa kai ta kuga kana yi ai kaza da kaza ai waye kaza kaza wasa kai da fushi wal iktisaru min hamdillah kuma bayan kaliki abun ba tare da koke koke ba ba tare da yin fushi ba ka karbi kaddarar ubangiji sannan kai waye ta gode ma Allah tabaraka wa ta'ala ala fadailihi wa tu abi ala fadailihi abi sa abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya hukunta da cikin jarrabawa da maka wannan abu na farko kenan Allah ya kira mutane ya ayyuhal ladzina amanu isbiru ya ku masu imani ku yi hakuri yanzu wannan abubuwan da muka faɗa mutane za su bi wannan domin ai masu imani ake kira in kuma ba su bane suka taru a nan ka ga wahalar banda za mu sha kenan a'a ai ba da baki bane da aiki ake so ba wai kawai ka zo ka ce eh shikenan kuma daga an fita daga nan kafin ka isa gida ka zagi mutane da baka san adadinsu ba ya bana ai shedan din haka yake ba zai bari ba ai ba zai bari ba ai Allah ya gaya maka ya ce shi makiyin ka ne da aka shi zawa da lokacin da ka shiga cikin mutane gara ka kulle karka a gida wallahi to yanzu idan ka shiga gidan ma ka zauna ka killace ƴaƴanka ko kika killace ƴaƴanki kuka zauna to nan ma ba ki tsira ba kenan a ce kullum matsamu yara kake ba ta barin su take ƴaƴanki ne ina ruwanki ƴaƴanka ne ina ruwanka ba ruwanka da ƴaƴan wani ba ya killace kayansu ya zauna amma duk da haka gulma kake yi a kai ballantana wasu ba su matan da suke mai yanzu wani lokaci ba yara ne suke neman su hana mutane karatu a nan kuma kuka kayyade su wato kenan yana nuna maka kowace uwa ba ta isa ta gaya ma ɗanta ya ji ba inda akwai tarbiya inda ka ce ya zauna nan zai zauna wallahi ba zai busa ba to amma ku ɗin ƴaƴanku suna nuna hoton kuma ba Allah muke bi ba da Allah kuke bi da ba haka zai zama fitayin abinda suka ga dama wace an je an musu magana kuma uwarsu tana nan ita kanta akwai alamar tambaya cewa anya duk yaran da ka ga a nan ya an zo wajen karatu bai bi uwarsa ba bai kimtsu ba to ina rantse ma da Allah abin da yake a gidansu ya fi haka wallahi abin da yake a gidan ya fi haka haka kawai wata wai ba kowa ke ta shigo gidanmu ne gidana ba a irin wannan a shige nan matar gidan ta shiga banɗaki ta bar yaran da uwar kafin ba a fito daga banɗaki ya jawo cibiya mata kuma uwar tana zaune wanda wacce irin uwa ce haka kuke aiki maganar gaskiya guda ɗaya ce haka kuke ya jawo wannan ya tura ya jawo wannan zai hau can sama zai ce a yaro ya kan zama na ce duk a kore su su bar gidan a kore su wallahi duk haka kuke malam haka kuke wanda wata irin rayuwa ce haka aiki wata irin rayuwa ce ƴaƴan da kika haifa ba za ki iya ce musu su bari ba wallahi idan ka kasar su kashi uku kashi biyu duk haka suke da yayan duk inda suka je a unguwa sai sun fitini mutanen gidan wannan yaushe zai bari ba ga su can bayar su sai jefe-jefe suke yanzu tsakani da Allah a ce kin zo da yara guda biyu ba ki isa inda kika zauna su zauna ba sun dutsu ba za ki iya wannan ba tun ai haifuwar ba ta yi amfani ba kin haifuwa wa mutane balali ne kawai shi yasa ƴaƴanki sai su yi ta jifan gidajen mutane a anguwa su ƙwarzana motar wancan wani ya ajiye motar shi su ƙwarzana su yi jefe-jefe ba ka ce musu komai to irin haifuwar ki ya yi Allah wajen rai da wannan haifuwar wallahi ba ta da amfani domin abin da kika haifuwa mutane jafa'i wahala kika kawo duniya ba ki kawo wa mutane abinda zai amfani mutane ba to haka za ka gani ai na taba faɗi a nan ko bariyar can mace ta kawo ɗa asibiti kunnensa yana ciwo gaban likita aka ce ta rike shi za a wanke sai yaron ya ce a bai yadda ba kawai sai uwar ita ma ta ce bata yadda ba saboda uwar kawai uwar banza ce likita ya ce in ba za ki rike shi ba to bayan da za a yi mai aiki kawai ne ta ja yaron suka fita ai haka kuke ai ba wani merere za ku faɗa duk haka kuke ɗaya ne daga cikin ku suka san mai suke shi da iyayenmu na da Allah ya ji kansu ba su yadda da wannan ba wallahi duk waɗanda ka samu masu shekara 60 ɗin nan a cikinmu zuwa 70 wallahi ba haka suke ba shi ya sa kuma ƴaƴan suka zama na kirki ke yanzu ba ki da wani abu na abin da zaki sai burin haifuwa ba tarbiyya in ma wata kawar ki ne haifuwar ta dan tsaya ya dai muka ga shu ina ruwan ki ke kike ba da haifuwa kun ga shu ya muka ga shu ke ma da ki waɗanda kika haifuwa ba ki tsaya kin ba su tarbiyya ba balle kuma can wata da ake ta abu na dinka ba ki ba da tarbiyyar da ya kamata ba da iyayenmu na da abinci malam in ka zo ci sai an gyara maka zama tukunna zauna yi zaman da ya kamata zauna ga irin zaman da za ka yi uwa za ta nuna maka ka zauna sannan ta ce riƙe kwanon ka riƙe kwanon da hannunka na hagu sannan sa hannunka na dama
ka ci gabanka. Kuma idan ya ci sai an sa shi ya tsude kwano, saboda annabi duk wannan dabi'unsa ne, duk wannan dabi'un na annabi. Yanzu kun tara karatu ba shi da amfani, waɗancan kuma babu karatun kuma sun gyara komai. Iyayen mu mata waɗanda suka gabata ba su yi karatun ba, amma sun ɗauki abubuwa wanda aka faɗa a karatu sun aikata, shi yasa iyayensu suka tashi da albarka. Yanzu ke abin da ya dame ki shi ne haihuwa, za a ci gado, za ki gada har musiba ma sai kin gada, ba kudin makare har musiba wallahi sai kin gada, wallahi har musiba duk da kin gade ta, to da ki danta na kudin. Saboda ƴaƴan ba a yin abin da ya kamata, ba a ɗora su a kan abin da ya kamata. Mace ce suka samu saɓani da mijinta saboda ya auro wata a kanta, ta ce in Allah ya yarda haihuwa za ta yi ta zuba masa, sai ya rasa yadda zai iya biya kuɗin makarantarsu. Alheri ke nan ko mugunta? Mugunta ko? Mugunta ba? To ba ku san kuma abin da Allah ya yi ba. Da aka zo shi kenan aka sadu, sai Allah ya ɗauki rashin lafiya sai ya sa a gabanta, ba dama ta haihu. Mu gaskiya wannan ba da gaske nake gaya muku, ba wai labari ne na almara ba. Wallahi Allah ya ɗora mata ciwo, shi kenan ita kanta ya toshe ta kawai. Ubangiji ya ce mu ga yadda za a yi. Har yau ɗin nan ba lafiya, har yau. Inda ki bi Allah kawai ki bi, mugunta ce ki je ki kai, za ki girba da kanki abinda kika shuka, sai kin ɗauka sai kin girbe shi. Bar ganin yanzu kina haɗa waɗannan abubuwa, shi kenan kina ganin kamar abin nan ne ba zai kai ki ba wallahi. To wannan shi ne abinda yake damun mata a yanzu. An ɗauki so an saka, su ma mazajen sun ɗauki so sun saka, shi kenan sai 'ya'ya suka zamanto su ne masu gidan. Yanzu fa kana iya da kai da matar ku yi cefa ne ku zuba abincin ku yi, amma yaron ku ya ce baya son wannan abincin, kuma uwar ta ɗauki kwano ta je ta siyo masa wani abin da yake so, shi ne waye? Shi ne waye kenan? Shi ne shugaban gidan? Haka kuke yi aiki? Ina za a ci gaba? Ina za a samu tarbiyyar? To shi yasa iyayenmu na da sun yi abin da duk ya kamata su, duk waɗanda ake cin amfaninsu yanzu sun taso ne daga waɗancan iyayen. Yanzu kuma duk waɗanda ake shan wahala a kansu na 'ya'ya su ne daga wajenku suke yanzu. Ku ne kuke wannan abin. To daga idan irin waɗannan dattawa mata masu shekara 70 zuwa 80 da mazajensu da irinsu idan suka mutu, to kun shiga uku. Yanzu ire-iren waɗanda kuka haifa da suke tada ƙauyuka su kunna masa wuta, wallahi irinsu ne, irinsu ne. To kuma duk za a mutu a barku a duniyar, za su yi ta kashe ku ne kawai. A yi jiya da ma ana maganar wasu sun sha ƙwaya sun doki uwar. E mana, ai abinda kika shuka shi za ki girba. Iyayenmu sun shuka alheri, shi yasa suka girbi alheri a yanzu, suna kallon amfanin abinda suka yi. ƴaƴan sun zama wasu saboda sun tsaya a kansu, amma ku yanzu ba haka ba ne. Ko yanzu kawai haihuwar ma an juya ta, in Allah ya sa mijin yana da ɗan wani abu, to yanzu za ki haihu don ki ci gado, don ki zaki ta ci, don da Allah ya ci ke ce gadau. A je ai ta yi, za mu gani. Abu na biyu ma da ya ce al-musabara shi ne juriya, wa hiya as-sabru fi wajhi al-adu, shine kai hakuri a fiskar makiyinka ka daure idan baka daure ba makiyinka sai ya kada kai ya ji nasara a kanka amma kai juriya liza kana fil musabara malai ce saboda haka musabara sai ta zama ashaddu min as-sabr ita ta fi tsanani saboda hakuri hakuri za ka hakurtar da kanka ne wannan kuma musabara shine kai juriya da abin da makiyinka kuke gwabzawa da shi sai ka yi hakuri in ba ka yi hakuri ba zai ci nasara a kanka li'annaha domin ita sabrun ne fi wajhil aduwi wato hakuri ne a fuskar makiyinka wanda shi ma ya yi hakuri to in ba ka jure ba zai ci nasara a kanka fa ayyuhuma kowane ɗaya daga cikinsu lam yasbut ala sabrihi makiyinka ko kai kanka duk wanda bai jure ma hakurin ba ya daure ba to saqata wa halaka zai halaka kuma zai fadi idan kuna gwabzawa da makiyinka ka kasa hakuri to zai ci nasara za ka fadi kuma zai halaka ka to da haka sai ka jure sannan za a ci nasara wani da kanan naja saboda haka ya ce tsira walgalaba da cin nasara ni ayi huba aswalu sabara zai tabbata ne ga wanda ya fi hakuri a cikin su biyu yu akidu hadha qawlun wato yana tabbatar da haka maganar wani da ake kira wani mai baitocin waka yana cewa saqainahum ka'san wato saquna bi mithliha mun shayar da su kofi sai suka shayar da mu irin wannan abin da muka yi kaga kenan walakinnahum kanu ala al-mawt asba ya nuna cewa da suka juriya to juriyar sai da ta kai su zuwa ga kinnata na uku al-murabata ita ce wato daure kai da ibani wa hiya lughatul masdar wannan a lugha ana nufin ta masdar ne rabitun ya wato yurabitu ribatan wato shi ne mutum ya daure kansa a cikin dokokin Allah ya yi haƙuri ba zai fita ba daga wannan wahiya fi shar wato ita a shari'a shi ne rabutun nafsi wal khayli wal ihsan shi ne daure dawakai na yaƙi misali wato da daure rai da yarda da waɗannan abubuwa da kuma yaƙin da juriya a ciki da kuma dukkan wata kafa ta addini sai sun toshe ta waɗannan musabara ce wato ana kiranta arrabi shi yasa manzo Allah yake kira waɗannan ulaika humur ribat ulaika humur ribat ma'ana kenan waɗanda suka ɗaure kansu wajen bin Allah da yin gaskiya da tsayuwa akan dokokin Allah da kuma kaiwa har-haren yaƙi a garin waɗanda suke makiyan Allah warriba farudu kifaya ana cewa shi wannan abun farilla ce ta kifaya idan kama bihi man yu'minu hududa idan an samu wasu waɗanda suka tsaya tunda ba duka ne ake fita jihadi ba ko zamanin manzo Allah akan bar wasu idan an samu waɗanda suka tsaya da wannan ɓangaren wasu kuma sai su tsaya su karanta abin da ya kamata na addini domin a tsoratar da waɗanda suke abokan gaba shi ne Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wa a'iddu lahum mastata'u ku yi tanadi a gare su gwargwadon hali min quwwatin wato na daga ƙarfi wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum da wannan za ku tsoratar da waɗanda suke makiyan Allah wato kuma makiyanku na hudu wanda yake shi ne na ƙarshe shi ne a taqwa jin tsoron Allah wa hiya taqwa Allah azza wa jalla bil khawf minhu wal khashyati min iqabihi wa alimi azabihi ka ji tsoron Allah wanda ita kuma tsoron Allah shi ne jin tsoro daga gare shi shi Allah na farko ka ji tsoron Allah na biyu shi ne ka nuna kushu'i wajen jin tsoron Allah da jin tsoron azabarsa mai raɗaɗi wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya tanade ta ne domin waɗanda suka kangare masa, to kai ka ji tsoron Allah, ka dage ala da'ati Allahi a bisa da'a ma Allah tabaraka wa ta'ala wa da'ati rasulihi, da yawa manzon Allah da'a shine bi fi'lil awamiri, ka aikata duk umurce-umurcen da Allah ya dora maka gurgurdan hali, waje tinafi nawahi, kuma ka hanu da abin da Allah ya hana. Wannan za ka yi shi fi sarra'i wa darra, cikin talauci da wadata. Da haka in ka yi imani da Allah ba maganar cewa wai yadda mai wadata zai bi Allah, ka bi Allah haka, kana da shi ba ka da shi ka bi Allah, dokokin Allah ana bin su ne ba don kuɗi ba. Idan Allah da falalarsa ya azurta ka, wannan kuma wani abu ne daban. Amma dole ka bi Allah, saboda ka idan talaka marar abinci ya ƙi bin Allah, to ya gamu da wahalar duniya da kala'ira, ba zai tsira ba. Idan mawadaci ya bi Allah ya kiyaye dokokin Allah, ya rayu cikin jin daɗi a duniya, kuma zai je lahira ya ji daɗi. Don haka talauci ba dalili ba ne. Ki daina kafa talauci a matsayin dalili, ba za ki sallah ba, ba za ki koyi ibadarki ba, wallahi musifa ce gaba da baya. Gaba da baya musifa ce. Talauci don ya hana ka bin Allah, kar ka yi tsammanin wai kawai yanzu don Allah ya dora maka talauci kuma shi kenan in ka je lahira, ai kai ne talaka, ba ka yi sallah ba, duka za ka sha wannan. Wannan tallahi azaba za ka sha. Ka je wajen Allah kawai wai kana kafa ma Allah dalili. Kuma yanzu idan kun duba fa, duk abubuwan nan da ake ta yi, ina gaya muku kullum, galibin su waɗanda suke yi, wato ƴaƴan talakawan ne, ba sa tsayawa su ji Allah yadda ya kamata. Yanzu idan ɗan siyasa yanzu yana son ya ɗebi mutane, zai je gidan mai kuɗi ne ya ɗebi ayyuka, ko zai je gidan sarki, ko kuma zai tafi gidan wani malami, gidan zuwa zai tafi. Ku ne fa, ku ne yanzu za a zo ana raba muku wannan wace ce take da suna. Akwai wani zani da ake yi abunku ko?
Abunku.
To abunku ko da kin faɗa ma ba ya ne. Ku ne ake raba muku. Ba wata mata mawadaciya ko matar wani mai kuɗi ko ƴar gidan wani mai kuɗi da za ka ba ta wannan zanin ta ɗaura. Ku ne. A kanku musibar ta rage. Kuma ku ne yanzu haka ina gaya maka da za a zo a ce za a raba ko gero ko wani abu, wallahi sai ka gabata duk wannan ranar, wallahi sai suka yi a rahar suna tsaye, ba salati ba istighfari sai gulba da zage-zage a gurin. Kuma za a zo a gama rabon baki samu ba, kuma gobe ma za ki dawo. Hakan fa kuke fa. Hakan kuke, kun kasa haƙuri da talaucin da Allah ya tsora muku. Sau da haka ku ne za a zo a yi ta yin abubuwa. Kwanan nan na je wurin gyaran ƙuri'an nan. Na je na tsaya a gefe sai ana ta kawo mata daga ganin su ka san mayunwata ne. Ana kawo su ana yin kati, sai na tambayi wani ba a yi tafi na ce masa ni kam. Na ga fa sauƙi su ake kuma ban ga kowace da mijinta ba. Ita ma ai ba nan ka bari kawai. Mu muna ganin abin da muke gani a nan. Sai dai wajen su 2200 ake ba su. Wallahi. Wasu su 2200, wasu 3000. Haka ake ba su. Wai za a yi ba kudin zabe. Yan. Wannan fa shine fa abin da ake. 2200, 3000. Wata ma a gabana da aka zo aka saka suna aka komai, sai ga shi ya fito da sunanta, ashe asali tana da kajin. Aka tambaye ta yaya haka, ta ce a to ai wai idan bata zo ba wannan 2000 ma ba za ta samu. Wai duk wannan wai a kan duniya ce ake yi, masu yi muku hakan su suke cin duniya, sun tafi Abuja sun zauna, yanzu shekara ta ɗan fara karkatowa, bari su dawo muku za a zo a ba ku indomin shi kenan wai ku mayun indomin ne mayar abunku shi kenan wannan shi ne da haka wai za a muku wannan har yanzu ba ku yi hankali ba shi ya sa kawai wasu ma yanzu sun haƙura sun ma ce sun daina bayanan wai don talaka wallahi wani akwai wani comrade ce shi yanzu ya daina ma magana ba a bansa kawai duk in halaka ce kowa ya je ya mutu kawai to ya yi bayanin ya yi shekara da shekaru ana muku wannan bayanin ba za ku gane ba daga an zo shi kenan abin da za a yi mutumin da zai zo ya baka abincin rana ɗaya nan ma ba dole ba ya ishe ka a rana ɗaya kuma a kansa ne in wani ya zo yana maka magana kana cewa wai wanda yake ma magana ɗin me ya baka shi kenan shi ne ku ta yi ƙasƙancin da ya gashi nan ba a fita ba har yanzu ruwan sha wannan kun ne ba kun rasa ruwan sha da ƴaƴanku su yi ta yawo da bokiti da asusu ba su fita wannan fa shi ne abin da ake shekara da shekaru har yanzu kamfen ɗin waɗancan sun yi sha shida sun tafi aka karɓe mulkin a hannunsu yanzu zuma waɗannan suna neman sha shida amma har yanzu sha shida da sha shida talatin da nawa ne talatin da biyu shekara talatin da biyu har yanzu kamfen ɗin a kan ruwa ake yin sa za mu kawo muku ruwa har yanzu akan za mu gyara muku makaranta ake har yanzu wata irin duniya ce wannan kuma wata irin ƙasa ce kuma wani irin shugabanci ake da har yanzu waɗannan abubuwa shekara 36 har yanzu ba a fita daga maganar ruwa ba ka je wasu ƙasashen ka ga yadda abubuwa suke ka ga abubuwa yadda yi yadda ake mutunta ɗan adam kuma mai mulki yana jin tsoron talaka wallahi wai ba ma wai a'a ba ma wai a'a wai 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 abin nan ba haraji yanzu akwai asibiti a ƙasar Saudiya asibitin nan kawai ba idan kai visa saboda an amfana da kudinka gwamnatin ƙasar ta amfana da kudinka yan kwanakin da za ka yi sati biyu rashin lafiya ya same ka kyauta za a baka magani kyauta har tiyata wallahi suna yi kuma kyauta kuma kai ba ɗan ƙasa ba ne sannan wani sai zo ya ce maka wai ban feto kamar ma ana cewa ko sun ƙara ne yanzu ma za a fage da wannan abin da ake yi a Amerika da Iran za a fage da shi ka ƙara ka ji wani mutum ya zo yana cewa wai Saudiya ba ai ana tsadar man fetur in ana tsadar man fetur yadda su suka samu kudin suke aiki haka zamanin gwamnatin Babangida an taɓa lokacin da man fetur ya yi daraja a duniya Saudiya sai ta fitar da labarai cewa za ta gina gari na musamman da kudin da ta samu gari ba ba kowa tukunna garin za ta ƙaga kawai za a gidaje ne a garin mutane su je su shiga kazonan kana zazzare mana idanu ka kafa zanna ka saka babban riga kana zazzare wa mutane idanu a zalimi kawai tara kudin mutane ku yi abin da kuka ga dama sannan a zo ana yi wa mutane abin nan ni karan kaina na ga mutanen da aka yi musu tiyata kyauta kai akwai wani kan ma da aka je za a yi masa tiyata yan kudinsa suka cire a asibitin suka sa a cikin safe suka rufe sai da aka sallame shi ya warke sai ya dawo tiyata aka yi masa sai ya dawo yana cewa ya bai shi ba kudinsa bai gani ba da ni aka je asibitin da wani dokta muka je suka ce wallahi mantawa suka ne amma kudinsa yana safe aka kira wanda ya yi aikin dare shi da makullin yake hannunsa ya zo ya buɗe septin wallahi har nairarsa ta Najeriya da cikin kudin duk an tattara su an kulle kuma an rubuta su saboda da number passport din shi da komai duka sun rubuta sun aje kuma wanda suka dauko kudin ma shi wannan din yana ta bada hakuri saboda sun bata mana lokaci nace ai mu ne za mu ba ku hakuri ku ba ku san ya jujun da suka zo muku bane aje kana wani kana ta bada wani hakuri wai an bata mana lokaci ku yi hakuri sabran kaza nake masa ba wani magana saburu kawai kabar mu tafi mun guna ganin kawai an mana komai mu ba yan kasa bane mu to amma ko yanzu za a fara zuwa yanzu nan za su fara zuwa bari a samu yan watanni ba sun fitar da time table ba za ku yi table su kwarai da gaske ai wannan karkar ma kai na ba Allah karma karbar da biyu ba kwa ji ne ba kwa iya gane kanku kuma ba ku san kanku ba saboda ga wancan kwamnatin ya ce shi fa yanzu ya daina wani bayani don ya fahimci kawai talakawan kasar nan sai dai a bar su kawai su ta shan wahala duk wanda ya fito zai musu yaki ma ya kasa za su yi wallahi duk wanda ya fito zai taimake kuma ya kasa za ku yi saboda inda mai dima ba za a iya baka katon guda ba ba za a iya baka katon guda ba sai dai a tsaga shi wannan abun kuma sai dai a raba biyu a kani da Allah kan wannan kake sayar da kanka kan wannan kake yin wannan abubuwa ku ji tsoron Allah malai ce za a abu na hudu shi ne jin tsoron Allah ta hanyar jin tsoron azabarsa da yi masa da'a kuma za ka yi waɗanne a cikin wadata da talauci da abin da kake so da abin da baka so a cikin sauƙi da tsanani takawa malai ce ita ne take tabbatar da hakikanin imanin ɗan adam da kuma jibintar Allah mai rahama wannan shine abin da ake nema sai malai ce cewa wa ba'da wato azkur ayyuhal fari هذه الأوامر الأربعة بين أمبت ودن أبوه وداهل التي تضمنها هذا النداء وند ودن كلا تنية الترو أكنس بين ودن أبوه وداهل ما ليس يقول كنت وكتنا وعد الله تعالى الكوارم الله دي لأهله وطو لأهلها جوادن نسكي متعنوك بنجد ودن الكوارم شين وهو الفلاح شين السام والربو malaysi wa makuwan fara menene wannan rabon ya ce innabul fawzul azim ya ce wani rabo ne mai girman gaske al-mustabilu fi dukhulil janna wanda ya tattaru akan shigewa gidan aljanna ba'da najati minan nar bayan tsira daga barin mota wadhkur anna hadhihi al-awamir ka ambata cewa wadannan al'amura umurni da ubangiji ya bayar guda hudu sirrin su shine an tuzakkiyan nafs sirrin shi ne za su tsarkake rai haƙuri yana tsarkake rai musabara juriya yana tsarkake rai an gane ko sannan murabada sannan taqwallah waɗannan abubuwa su suke tsarkake ran ɗan adam shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce qad aflaha man zakkaha wa haƙiƙa ya rabauta wanda bai tsarkake ransa wa qad khaba man dassaha wanda kuma ya cusa ransa cikin halaka to ya tabe wadhkur yace ka tuna har yanzu wato fadin Allah tabaraka wa ta'ala da yake cewa kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah ubangiji yace kowace rai ba za ta dandani mutuwa amma dai Allah yana cika muku ladan ku ne ranar tashin alkiyama faman zuhziha 'anil nar wanda duk aka ne zanta shi daga barin wuta wa udkhila aljannata aka shigar da shi aljanna faqad faz wannan ya samu babbar rabo inji Allah wamal ayatud dunya illa mata'ul ghurur Allah yace ba komai bane rayuwar duniya illa ghurur saboda haka kai mai karatu ko mai saurare ka roki Allah samuwar waɗannan abubuwa ka samu as-sabr ala ta'a as-sabr ala tarkil ma'asi haƙuri akan barin aikin sabo as-sabr ala al-bala haƙuri akan in wani musifa ta same ka sannan al-musabara ka hada da juriya sannan al-murabada ka hada da daure kanka cikin bin Allah sannan ka gwama su da taqwa Allah da jin tsoron Allah zaka rabauta a lahira waɗannan su ne ƙarshen wannan darasi bayan wannan kuma za mu